Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 23 ga watan Mayun shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin tarayya na daukar matakan da suka kamata domin wadata rundunar sojin sama ta kasar da kayayyakin aiki na zamani don tabbatar da tsaro a kasar.
We have approved the procurement.
Da ce mun amince a siyo ƙarin kayayyakin aiki ga rundunar sojin sama domin jami'an ta su kula da sararin samaniyar mu yadda ya kamata.
Idan muka leka jamhuriyar Nijar kuwa, a yau ne shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya kai ziyara birnin Niamey.
Ya ce Jamus da Nijar muna da kyakkyawar hulɗar aikin tsaro da ake kira Mission Gazelle na ziyarci inda ayyuka ke gudana.
Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya cikuna.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban kasar Amurka Joe Biden wanda ke birnin Tokyo na kasar Japan a yau Litinin ya sanar da kaddamar da tsarin tattalin arziki na kasashen yankin Pacific da India, wato Indo-Pacific IPEF, wanda ya hada da kasashe 12 na Indo-Pacific, kuma an tsara shi ne don taka birki ma tasiri da China ke yi ta fuskar tattalin arziki a yankin. Makomar tattalin arzikin ƙarni na 21 za a assasa ta ne a Indo-Pacific, ma'ana a yankinmu, a cewar Biden yayin taron kaddamar da IPEF. Ya ƙara da cewa muna rubuta sabbin ƙa'idoji. Ƙasashen da za su haɗu a wurin kaddamarwar sun haɗa da Australia, Brunei, India, Indonesia, Japan, Korea ta Kudu, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand da kuma Vietnam. Yau 23 ga wannan wata rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da mata masu larurar yoyon fitsari, waɗanda akasari kan fuskanci matsalolin da suka hada da kyama, mutuwar aure da rashin kulawa. Hidimomin wannan rana sun hada da fayyace ma mata masu fama da wannan larurar cewa ba ƙarshen rayuwarsu ba kenan, kuma akwai mafita. Tune dai wasu kungiyoyi suka shiga taimakawa. Ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda Biyu da ci gaban labarin.
Mafi yawan matan da suka fuskanci wannan matsala da kan fuskanci mutuwan aurensu sakamakon irin wannan matsala da suka fuskanta. Hakan da ya sa wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ake kira Kwaika da kuma UNFPA haɗin gwiwa waje guda tare da gwamnatin jihar Bondo don taimakawa irin wannan mata. Misakal Binciko Emeka jami'i ne hukumar Kwaika, ka kuma abin da ke cewa,
you know, looking at the ongoing crisis,
yace idan ka duba irin wannan matsala na tashi-tashin hankula, an tarwatsa al'umma da dama, an kuma lalata cibiyoyin shan magunguna. Shine makai tunanin cewa yana da muhimmanci mu sake baiwa mata da ƙananan yara dama. Kuma wannan na faruwa ne ta hanyar kungiyar Kwaika.
And because of it we looked at the maternal mortality.
Muka duba yawaitar mutuwar mata lokacin haihuwa, muka duba ko me za mu iya yi akai. Sai muka ce a UNFPA saboda suna yaki da mutuwar mata lokacin haihuwa a Najeriya, sai muka ga ya dace mu duba inda mata za su samu harkokin lafiya a sauƙi. Saboda yana da sauƙi a kawo da kai game da wannan matsala na yoyon fitsari. Kuma mutane da yawa ba san wannan matsala ne yoyon fitsari ba, kuma mata da dama suna fuskantar wannan matsala ne yoyon fitsari.
So one of the key agenda for Kwaika and UNFPA,
yace ɗaya daga cikin ayyukan da muka sa gaba da Kwaika da UNFPA shine don mu ga yadda za mu magance wannan matsala ne yoyon fitsari tsakanin mata, mu kuma ga yadda za su samu harkokin kiwon lafiya a sauƙi, to kuma taimakawa waɗannan mata. To ko me matan da suka fuskanci wannan matsalan da ake koyawa wannan sana'o'i yanzu daban-daban ke cewa?
Sunana Fata Muhammad Isa, shekara na 40, yara na 7, shekara 35. Na ga bambanci sosai rayuwana, saboda lokacin da nake na kamu da wannan ciwon larurar na yoyon fitsari, a lokacin nan gaskiya mutane ma ba sa son jin zona cikin su, hatta ƴan uwana wajen uzuri ma bana zuwa, kuma ko da ma na je zona cikin uwa mai ka kowa tashi ya watsi ya baro, ko da an ka abinci kowa ya ci bari cin zo, saboda suna kyama kan da zona kusa da su, dake akwai suna mu da ma asita ka sake zo aka mana aiki, amma alhamdulillah yanzu kan na warke.
Tona na Fatima Iya Abba Mustafa, yara na 8, wannan laruran kusan shekara 22 ina fama da shi. Gaskiya na sha wahala ba karami ba. Yau da gobe dai haka dai. Atun aka min saki daya ya zama biyu. Sai na ce to tunda ina da kishi kafin ya zama uku in bar ƴaƴana in wahala sai na dawo gaban iyayena. Har yanzu ma ina gaban su. Kafin lai ya aka mana aiki. Kuma sana'an nan gaskiya da ban iya kula ba amma yanzu ka alhamdulillah.
Wasu mata da suka fuskanci matsalar yayin fitsari kenan. Haruna Dauda biyu. Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu.
To ke ma a gaida ke Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya, inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin tarayya na daukar matakan da suka kamata domin wadata rundunar sojin sama ta kasar da kayayyakin aiki na zamani, inda ya hori jami'an rundunar da su kara azama wajen murkushe ayyukan ta'addanci a sassan kasar. Shugaban ya ambaci hakan ne yau a Kano yayin bikin cikar rundunar shekara 58 da kafuwa. Mahmud Ibrahim Kori na dauke da karin bayani daga Kano.
Majalisar Dokoki ta Ƙasa ce ta amince da kudirin dokar kafa rundunar sojojin sama ta Najeriya a shekarar 1962 bayan da hukumomin ƙasar suka fahimci bukatar samar da rundunar. Hakan ya biyo bayan fafatawa da sojojin Najeriya suka yi a aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasashen Kongo da Tanzania a shekarar 1961, inda aka yi amfani da jiragen sojojin sama na ƙetare wajen jigilar dakarun Najeriya zuwa fagen daga da kuma dawo da su gida. Sai dai a hukumance rundunar sojin sama ta Najeriya ta fara aiki ne a shekarar 1964 bayan ɗaukar jami'ai da kuma ba su horon da ya kamata. A yau ne dai rundunar ke cika shekaru 58 da kafuwa, inda ake bukukuwa na musamman da kuma gabatar da jawabai a nan Kano. Har ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda ya halarci taron, ke cewa gwamnatin Najeriya za ta ci gaba da ba da kulawar da ta kamata ga rundunar.
We have approved the procurement of more platforms such as the beach craft, some modern helicopter gunship and UAV for the Nigerian.
Yace mun amince a siyo ƙarin kayayyakin aiki ga rundunar sojojin sama domin jami'anta su kula da sararin samaniyar mu yadda ya kamata. A matsayin mu na gwamnati, ina ba da tabbacin cewa za mu ci gaba da tallafa rundunar da jami'anta tare da ƙarfafa musu gwiwa domin magance ƙalubalen tsaron da muke fuskanta. Gabanin halartar taron da ya wakana a filin taro na shalkwatar rundunar sojojin sama da ke daura da tashar sauka da tashin jiragen sama ta Aminu Kano, sai da shugaba Buhari ya ziyarci mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero a fadarsa. Har ma sarkin ke cewa
za mu ɗau wannan dama ƙara guriya da shigowar ƙasa da ayyuka na alhali da aka yi kuma ake yi da wannan jiha da ƙasa wacce ta da shi Allah ya kawo mu da lokacin da zafi a kai za a fara wani abin da zai zama alhali da karemu da al'ummarmu da garinmu da ƙasarmu baki ɗaya. Za a ƙara guriya da shigowar ƙasa kamar kullum muna mayar da fatan alhali kuma muna tabbatar maza da ci gaba da addu'o'i domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu Najeriya baki ɗaya.
Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da muƙarraban gwamnatinsa ne suka tarbi shugaba Muhammadu Buhari a filin sauka da tashin jiragen sama na Aminu Kano a yayin ziyarar tare da yi masa rakiya bayan kammala ta. Mahmud Ibrahim Kwari, Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To bayan da ya yi zango a ƙasar Senegal, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya kai ziyara birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, inda suka gana da shugaba Muhammadu Bazoum da muƙarraban gwamnatinsa kafin ya ziyarci sojojin Jamus da ke ayyukan ba da horo a ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwar nahiyar Turai da ake kira La Gazelle. Wakilin Muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Ziyarar wacce yake gudana watanni kaɗan bayan da aka zaɓi Olaf Scholz a matsayin shugaban gwamnati na hangen jaddada matsayin ƙasar Jamus a yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin yankin Sahel, ya kuma fara ne da gundumar Tilia, inda sojojin musamman Force Special na Jamus ke gudanar da aikin ba da horo ga dakarun tsaron Nijar. Ya ce Jamus da Niger muna da kyakkyawar hulɗar aikin tsaro da ake kira Mission Gazelle. Na ziyarci inda ayyuka ke gudana, na gane wa idanuwa na kuma na lura da yadda ake samun nasarori. Hulɗa ce ta gaskiya, dalili kenan ake samun kyawawan sakamako. A watan Disamban da ke tafi ne sojojin Jamus masu sansanin bada horon soja a Tiliya ke kammala aiki, saboda haka shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya buƙaci kasar ta Jamus ta tsawaita wannan aiki. Ya ce wannan abu ne da sojojin kasarmu ke ɗauka da matuƙar mahimmanci, saboda haka na buƙaci a ƙara bamu damar morar horon nan da dakarun kasarmu ke ganin ya kamata dukkan ƙasashe aminai su yi koyi da shi.
Le modèle vers lequel nous allons aiguillonner tous nos autres partenaires.
Shugaban kasar ta Niger ya kuma buƙaci kasar Jamus ta ƙara yawan tallafin da take baiwa Niger a fannin ilimi, musamman abin da ya shafi makarantun koyon sana'o'in hannu.
Les grands défis liés à la pauvreté du Niger.
Yana cewa manyan kalubalen da suka haddasa talauci a Niger abubuwa ne da ke da nasaba da batun ilimi, saboda yadda yawan yaran da ake haifa ke fin ƙarfin tsarin karantarwa. Sannan na buƙaci Jamus ta bamu gudunmuwa a ayyukan gina makarantun kwanan 'yan mata da muka sa gaba. Olaf Scholz ya tabbatar da cewa ƙasarsa ta amince ta baiwa Niger gudunmuwar da take buƙata a fannonin da ƙasashen biyu ke da daɗaɗɗiyar hulɗa ta tsawon shekaru aƙalla 61. Nan gaba majalisar dokokin ƙasa za ta tantauna wannan buƙata don yin na'am da ita, in ji shi. Batun ƙarfafa demokuraɗiyya da shimfiɗa mulki na gari da maganar sake ragama ga ƙananan hukumomi da batun zaman lafiya da inganta sha'anin noma na daga cikin fannonin da Jamus ke tallafawa Niger. Olaf Scholz zai ƙarƙare wannan rangadi da Afirka ta Kudu a ranakun Talata da Laraba 25 ga watan Mayu. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Sha'ibu Malumfashi ya haɗa mana.
Yanzu a Najeriya, kallo ya koma sama bisa tunani da kuma ganin yadda za ta kaya a zaben fidda gwani ga manyan jam'iyyun kasar, wato APC da PDP. Kujerar shugabancin ƙasa ita ce ke ɗaukar hankali. A jam'iyyar APC, tana daga cikin 27 na 'ya'yanta waɗanda suka sai fom don yin takara sun janye don marawa shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmed Lawan baya ga marajinsa. Yayin da kuma hudu daga cikin abin da ya san rage su ma sun janye sun ce suna marawa Bola Tinubu baya. Ita kawai jam'iyyar PDP babu batun sasanci cewa suka yi kowa tashi ta fishe shi. To sai dai kuma Gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi wanda ke takarar shugabancin ya ce zai janye matakar tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan zai yi takara. Shin ko yaya masu kallon harkokin yau da kullun ke kallon janyewa daga takara? Dr. Awal Abdullahi mai sharhi ne ga al'amuran yau da kullun.
So kaga tun ma ba a je ga batun tantance su ko a je ga ma yin zaben fidda gwanin ba, an samu waɗanda sun fara janyewa suna cewa su za su goya wani baya. Zancen da mu muka yi na cewar dama sun yi yawa.
Eh, to a wannan 'yan kiran lamba ne ko?
Ko dai masu neman kujerar minista ne. Idan an yi sabuwar gwamnatin sun sai fom an san sun kashe kuɗi da sauransu su ko ba komai sun bai wa jam'iyya gudunmuwa domin yin zaɓe, tun da jam'iyyar ta ce ba za ta taɓa kuɗin gwamnati ba, ita kuma gwamnati ta ce ba za ta ba ta komai raɗe domin ta yi harkar zaɓe da shi ba. Wataƙila a ƙaddara su ma sun ba da tasu gudunmuwar ga jam'iyya. Idan aka kafa gwamnati kaga su ne na farko da za a fara dubawa tun da sun ba da gudunmuwa.
To amma a taƙaice, yaya kake kallon yadda yakin neman zaɓe zai kasance?
Wannan tsarin zaben da za a yi sai ya fi dukkan sauran zaɓuɓɓukan da aka yi a Najeriya daga dawowar demokaraɗiyya 1999, saboda mutane sun gano roman da ke cikin siyasa. Duk wanda zai cire naira miliyan 100 ko naira miliyan 50 don ya sai fom kawai da zai tsaya takara ba a maganin sauran kuɗaɗen da za a kashe, to tsarin yakin neman zaben zai zafin gaske.
Wasu 'yan takara sun janye gaba ɗaya daga yin takarar, ko me ke dalili?
an samu wasu daga cikin ministocin da watakila ko dai shawara da kawunansu ko kuma abokan siyasansu ko da iyalinsu sun ce su sun janye takararsu ta shugaban kasa za su ci gaba da ayyukansu a matsayinsu na ministoci. Da an ce ministan Niger Delta Godswill Akpabio shi ma ya fasa takarar. Amma daga baya ya fito ya musanta wannan bayani da aka yi cewa shi yana nan. Akwai gwamnan babban bankin Najeriya Omefele wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suka sai wannan form. Amma wannan sammaci da aka bayar ya sa shi ma ya je ga shugaban kasa ya ce a'a akwai irin abubuwan da aka kullo da shi bisa ƙarƙashin shi wanda idan ya bar kujerar yana ganin cewa ba za a aiwatar ba kuma ba zai kawo cikas ga tattalin arzikin Najeriya. Don haka shi ma ya janye. A cikin wanda suke takarar gwamna akwai irin su manajin darakta na Nemasa Jomo wanda yake takarar gwamnan Kaduna shi ma ya ce ya janye saboda akwai wasu tsare-tsare wanda ya fitar hukumar Nemasa din idan ya bar wurin ba lalle wannan tsare-tsaren ci gaban kasa da ya kawo ya ci gaba ba. Don haka yana ganin gare ya koma ya kammala wancan aikin.
Gefe guda kuma jam'iyyar APC ta jihar Zamfara ta dunkule wuri guda a bayan da ta kasu gida uku wato bangaren gwamna Matawalle da bangaren tsohon gwamna Abdulaziz Yari da kuma bangaren Santa Kabir Marafa. Duk yanzu sun zan abu guda kuma sun yi takaitaccen jawabi na bayyanar da haɗewar tasu. Farko Santa Kabir Marafa.
Sauran kwana uku ko kuka a wani sai da fom magana sulhu na ta kara dawo. Allah ya sani ma'ana mun yarda da wannan
abu. Sai tsohon gwamna Abdulaziz Ziyari.
Ni wanda ban zai ce alhamdulillah Allah ban da gode ba kuma da gode mu shi saboda kamar yadda Malam Ali ya ce ko dora man nauyi na dan yi dan abin da kai dan gurguru kuma Allah mu ɗauki sarki ya yi ka wannan kaɗan ɗin kuma sai suka yi sama da albarka. Bisin musarasa ya iya kana shi sauran da masu ɗaukar nasu ganin cewa ba a samu kowace tangarɗa ba inda muka yi shekara ɗaya da rabi zuwa biyu yanzu saboda haka ina godiya kwarai da gaske bisa ga wannan hakan da ya samu kuma hakan kan nan ga inda kai mu zuwa ga natija ganin yadda za a yi zahin Zamfara da samu wani halin da ciki da haɗin kan za a samu amma gwamnati goyon baya kuma mai yadda kan wasu daga cikin rikicin zaɓe ga kuma rikicin da sa lokacin da na koma gida muka ta zuwa babu abin da na ce aje a yi abin da rage kwanakin azumi shi ne kawai kai Allah ya aza maka inda aka yi ne gare mu ga dan yi a matsayin kwanan shugaban jeneral Tabar aka ce an sa illa ya ce na gode Allah saka ne
amin
kuma Allah ya sa wannan al'amari ya zama alkhairi gare mu ga jihar mu da nisan mu zaka amin ya
Allah. Sai gwamna Matawallan Maradin.
To ni yau na ikuwa farin ciki ko yau Allah ya amsa rayuwata na halin saboda a lokacin na Allah ba da iko da dama cire duk wani bambanci tsakanin su ji da jahanga sai dan fara rikici muna da mata yawancin kuma kuna cikin nan ba da muni ainihin abin da su to mu da shugabanni da Allah ya azamu nauyi idan muka yi sake da wannan abun da Allah ya aza mana muka kasa yin tsaye mu shawo kan matsalolinmu domin ku ku samu sauki domin ku aka ci ba domin ku duk iyakar da ya kulli ta wannan tsari da Allah ya kawo duk wanda ko bai kai wannan tsari ba to da ba yana da sanar ba a cikin Zamfara ana ta nan da mun cire ne kan majalisu mun cire ne sai mun ba shin sanatoci da yan majalisu sun kai jira Zamfara
ina
ga sanata da ne da fastness da to jira kai da wannan abu da kai na ga Allah ya yi shi
Allahu
akbar abin da muke yi ma ga rahmu bi mu da addu'a Allah ya sa mu zuciyar mu imani na mu ya tauki wannan abu kamar da Allah ya kawo shi ya tsare mu wannan sulhun da muke
shin ko yaya magoya bayan su ke kallon wannan sasanci da aka yi honorable Sani Zamfara
kamar yadda ka sani a sani shi da mun sulhu ko cikin Qur'ani an kira shi alheri ne kuma mun san Allah kai muna da wannan imani da mu da jagororin mu gabaki daya kuma da mabiyan mu gabaki daya amma alhamdulillah shugabanni sun shigo wanda yake shine aka rasa tun baya yanzu kuma shugabanni sun shigo sun hada da jagororin mu kuma an tattauna kuma an cimma matsaya wanda yake tafiya ta zama abu guda kamar da kaga an fara yanzu an fara raba wasu ƴan takarkaru musamman da bangaren sanatoci da bangaren House of Reps da kuma na jiha kowane bangare an bashi nashi domin a samu wakilci
sunana Abdulmalik Sa'idu alhamdulillah wannan sulhu da an kai tsakanin gwamnati Matawalle da kuma tsohon gwamnatin jihar Zamfara Abdulaziz Yari gaskiya sulhu ne wanda alhamdulillah mu mun ji dadi ne
me magana Ruqayya Kura to alhamdulillah ba abin da zamu ce akan wannan sulhu da ya tabbata a duka bangarora guda uku babu abin da zamu ce sai fata alkhairi ubangiji ya Allah duk wata matsaloli da suka addabi jihar mu Allah ya kawo karshen su ta sanadiyar wannan sulhu
ayi magani dan mu bada labari san sha malafashi mura Amurka daga Gusau a Najeriya
baki mai yanka wuya shiri ne da zai rika duba lamurran siyasa kamar daga sayar da yan takara gangamin yakin neman zabe alƙawuran siyasa da romon demokradiyya har zuwa dambarwa da cece-kucen siyasa a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba shirin mu na safe karfe 6 agogon Najeriya da Nijar 7 agogon GMT da Ghana
to kada ku bari a baku labari yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
ƙungiyar ƙwallon kafar Manchester City za ta sami kyautar zunzurutun kuɗi har fa miliyan 44 wanda ya daidai da dalar Amurka miliyan 54,400 sakamakon lashe gasar Premier ta bana to sai dai kuma bambancin adadin kaɗan ne da na sauran ƙungiyoyin da suka fafata gasar domin kuwa ko ƙungiyar da ta karkare a can ƙasan tebur za ta sami kuɗi fa miliyan 38,800 tare da ƙarin wasu fa miliyan 2,200 yayin da take ƙoƙarin komawa fafata gasar Championship sauran kungiyoyin gasar kuma za su sami kaso iri daya na tsakiya da aka tattara daga kudaden damar yada wasannin gasar a talabijin tare kuma da ƙarin wasu fan miliyan 2,500 daga kudaden haraji da aka tattara a jiya Lahadi ne aka tabbatarwa kungiyar ta City lashe gasar ta bana wadda ta kai a ranar karshe ta gasar inda ta kuma daga kofin bayan da ta doke Aston Villa da ci 3-2 a filin wasan ta na Etihad wannan ne karo na hudu da City din ke lashe gasar a cikin shekaru biyar a karkashin jagorancin Pep Guardiola bambancin maki daya ne ya rarrabe tsakanin ta da Liverpool da ke binta a tebur wadda ita kuma ta karkare a matsayin ta biyu bayan da ta doke Wolves da ci 3-1 lamarin da kuma ya disashe mafarkin Liverpool din na kafa tarihin lashe gasanni hudu a kakar wasanni daya a kasar Italiya kuma kungiyar AC Milan ce ta lashe gasar Serie A karo na 19 a tarihi bayan da ta yi galabar doke Sassuolo da ci 3-0 a jiya Lahadi wannan ne karon farko da kungiyar ta sami lashe gasar a cikin shekaru 11 bayan da ta sami tazara maki biyu tsakaninta da Inter Milan wadda ita ma ta doke Sampdoria da ci 3-0 Napoli ce ta karkare a matsayin ta uku yayin da Juventus ta kare a zaman ta hudu a wata sabuwa kuma kungiyar PSG ta kasar Faransa tana nan tana kokarin cefanar da shahararren dan wasanta Neymar sakamakon bukatar hakan da Kylian Mbappe ya gabatar a ranar Asabar ne aka bayyana rahotannin cewa Mbappe ya sauya shawara inda ya matsayar ci gaba da zamansa a kungiyarsa ta PSG duk da cewa tuni da aka cimma daidaiton komawarsa a Real Madrid wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa sayar da Neymar na daga cikin sharuɗan da Mbappe ya shata wa kungiyar ta PSG a lokacin da take kokarin hana shi tafiya inda kuma ya bukaci ta sayo dan wasan tsakiya na Barcelona Ousmane Dembele Neymar ya koma PSG ne daga Barcelona a shekara ta 2017 akan kwantaragi mafi tsada a tarihi na fiye da fan miliyan 200 to sai dai kuma rahotanni sun bayyana irin zaman doya da manja da ya shiga tsakaninsa da Mbappe a kungiyar wanda har ya sa ya kira shi da wani suna sakamakon zargin ya ki tura masa kwallo a wata wasa a kwanan baya ita kuwa kungiyar Real Madrid ta kasar Spain ta juya akalarta a zoracin zaratan yan wasan kungiyar Liverpool ta Ingila Mohamed Salah da Sadio Mane bayan da Kylian Mbappe ya sauya shawarar komawa kungiyar Real din ta kwashe tsawon fiye da shekaru biyu tana zaurcin Mbappe inda har ta sami tabbacin samun dan wasan mai shekaru 23 amma kuma daga baya ya sauya shawarar ci gaba da zaman sa kungiyar sa ta PSG ko bayan sallah da mane kuma Real Madrid din na fafutukar samun wasu zaratan ƴan wasa domin karfafawa kungiyar a kakar wasanni mai zuwa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan har ila yau a Twitter, Facebook da kuma Instagram. Yanzu ga wannan sakon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiyya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashin Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo. To, da fatan za a kasance tare da mu. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban kasar Amurka Joe Biden, wanda ke birnin Tokyo na kasar Japan a yau Litinin, ya sanar da kaddamar da tsarin tattalin arziki na kasashen yankin Pacific da India, wato Indo-Pacific IPEF, wanda ya hada da kasashe 12 na Indo-Pacific, kuma an tsara shi ne don taka birki ma tasiri da China ke yi ta fuskar tattalin arziki a yankin. Makomar tattalin arzikin karni na 21 za a assasa ta ne a Indo-Pacific, ma'ana a yankinmu, a cewar Biden yayin taron kaddamar da IPEF. Ya kara da cewa muna rubuta sabbin ka'idoji. Yau 23 ga wannan wata rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da mata masu larurar yoyon fitsari, waɗanda akasari kan fuskanci matsalolin da suka hada da kyama, mutuwar aure da rashin kulawa. Hidimomin wannan rana sun hada da fayyace ma mata masu fama da wannan larurar cewa ba ƙarshen rayuwarsu ba kenan, kuma akwai mafita. Tuni dai wasu kungiyoyi suka shiga taimakawa. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a yau Litinin cewa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a ta bakinsa dole ne ya ɗanɗana kudarsa saboda ta'asar da ya yi a Ukraine, da yake magana yayin ziyarar da ya kai Japan. Biden ya zayyana muhimmancin aika sako tare da kakaba takunkumi mai tsawon wa'adi ga Rasha. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce ƙasarsa na da sha'awar wani gagarumin aikin haƙo iskar gas a Senegal, yayin da ya fara ziyarar ƙasashe uku a Afrika a ranar Lahadin da ta gabata, wanda kuma ke mai da hankali kan tasiri da yakin Ukraine zai a yankunan ƙasashe.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Da misalin ƙarfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa wacce ta tana gabatarwa, sai Daniel Brown da ya haɗa mana shirin, da kuma injiniyarmu Zainab. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya.